الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يان uwa masu albarka barkamu da arzikin halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata yau majalisi na 21 azumi na 22 yau muna 22 ga watan Ramadan hijira alif da 447 wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan 3 miladiya shekara 2026 muna karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama amin masallacin da kenan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka mun yi karatu zuwa aya ta 85 yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 86 haka ne Arama na'am ko maka ai ba mu yi ta ba ko mun tsaya fastahi safhal jamil za mu tashi inna rabbaka huwal khallaqul ali insha Allah ta'ala to gabanin nan akwai takaddu kamar yadda aka saba da fatan mallan ya sha ruwa lafiya yana mai neman addu'a dan uwansa ba shi da lafiya faduwar gaba da shanyewar jiki shekara 4 yanzu to ubangiji Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya sauke Allah ya sa wannan jinya ta saka fara ce Allah ya ba kula da dawainiya amin Allah ya sa ya ci wannan jarrabawa amin sannan ya ba da 500 asusun marayu da wani ma ya ba wani marayu 500 sannan kuma yana roƙon addu'a Allah ya sa ya cinye jaraba wanda Allah ya jarabe shi da ita wanda to Allah subhanahu wataala ya amsa maka bukatar ka ya sa ka ci wannan jarabawa ya sauƙaƙe maka al'amuranka wannan kuma dan Allah yana neman addu'a ƴan uwa musulmai to mace ce akan za a yi mata auren dole wanda za a hada ta aure da shi to ba ta son su saboda munanan halayensa tana roƙon addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a fata a canza mata da wanda yake mafi alkhairi a gare ta to Allah subhanahu wataala ya zaba miki miji mafi alkhairi wanda za ku fahimci juna kuma ya rike ki bisa ka'idoji da kuma sharuɗan rayuwa irin na addinin musulunci a faɗa wa malam akwai waki mai nama wai waki mai nama waki mai nama an tafi da shi Kano asibiti ba shi da lafiya ubangiji Allah ya ba shi lafiya Allah ya sauke Allah ya yaye masa Allah ya ba shi lafiya na ya dawo kenan ya rasu kwana nawa da rasu a to ai wannan takardar sabuwa ce ya wani ne daban kuma ko Allah ya ba shi lafiya amin Allah shi kuma wanda ya rasu Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya sa ya huta yana neman addu'a ne akan neman aiki Allah madaukakin sarki ya sa ka dace da aiki da yake maka alkhairi a gare ka. Ya ba da sadakar naira 1,000 asusun marayu, Allah ya sa ka da alkhairi. Allah ya jarabe shi, shi kuma wannan akan neman aure ne. To Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata. Idan wannan aure alheri ne a gare ka da ita yarinya da kake nema, to Allah ya tabbatar da wannan aure. In ba alkhairi bane, Allah ya zaba muku abin da ya fi alkhairi. Wannan kuma yayansa ne direba shekara da shekaru, amma yanzu ba mota a hannunsa. Ubangiji Allah ta'ala ya arzuta shi da mota, tasa ta kansa ma ba ta tuki ba. Wannan mai sauki ne a wajen Allah. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Allah ya bashi abin yi wanda yake mafi alkhairi a gare shi da iyalansa. Sasa addu'a, Allah ya ba ku mazaje na gari, Allah ya ba ku mazaje na gari, ya arzuta ku da mazajen kwarai. Sannan wannan kuma yana neman addu'a ce ta ƴan uwa akan rashin lafiyar mahaifiyarsa. Shekara guda kenan tana fama da wata larura. To Ubangiji Allah ya ba ta lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sa kafara ne. Allah ya ba ku ladan jinya. Sannan kuma wannan takaddar aka ce wannan masallacin namu na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yana bukatar addu'o'i a wajen ƴan uwa, kasancewar wani bawan Allah yana yunkurin sabunta gininsa. Akwai wani bawan Allah kuma jiya da ya gabatar mana da wani gagarumin aiki a masallacin, a saka shi addu'a. Eh, to lallai ina da labarin cewa jiya an sabunta mana harkar sola a masallacin nan. An ƙara mata ƙarfi. Eh, ba ƙarfi ba, ƙarfi. Solar wannan masallaci, kun ga muna karatu, haske yana ɗaukewa, ana maleji, za mu ji tana ƙara. Yanzu ƙara sai dai ta makirfon, amma dai ta lantarki ka an wuce wajen. Kuma na shiga na gani ƙaton batir ne KVA babba, da kuma charge controller na musamman na zamani. Saman ma an ce an cire gwangwanayen da an saka panel, waɗanda suke masu ƙarfi. Kuma mutum ɗaya ne ya ɗauki wannan nauyin, Allah ta'ala ya shayar da shi ruwan alkautara. Ubangiji Allah ya biya maka naka bukatu. Wanda ya gagare ka, Allah ta'ala ya iyan maka shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka zuciya da dukiya da kuma damammaki. Allah ya gafarta wa iyaye wanda suke raye, Allah ta'ala ya ba su lafiya. Sannan shi kuma wanda zai sabunta gidan wannan masallaci, muna roƙon Allah ya ba shi iko. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar gaggauta aikin wannan aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama, ya kuma sauƙaƙe masa shi, ya fara shi cikin lafiya, ya ƙare shi lafiya. Allah ya ba mu numfashi da rayuwar da zamu ga wannan aiki. Mu ma a zo a rushe shi, a kewaye shi, ba mu san me ake yi ɗin nan ba, a yi rami. A yi gini irin na zamani, ya yi tsiri daga ko'ina ana ganowa. Allah ya baka iko, Allah ya taimake ka, Allah ya maka jagora. Cak, babban aiki. To, mace ce al'ada ta zo mata. Mace ce al'ada ta zo mata, misalin ƙarfe 6:30 na yamma a wajen da take, kuma suna shan ruwa misali 6:40, ya hukuncin azuminta yake. To ladanta ya cika, azuminta ya karye, za ta rama shi bayan azumi. Alhamdulillah, saura minti 10 rana ta faɗi, sai jinin al'ada ya zo mata. To tunda ba ke kika karye azumin ba, hukuncin Allah ne da kaddara ta karya shi, Allah zai baki ladanki. Shi kuma azumi tunda wajibi ne kuma ya karye, to wajibi idan ba a yi shi ba, ana rama shi. Za ki rama shi sai ki samu ladan azumi biyu. Wanda kika ɗauko, Allah maɗaukakin sarki ya hukunta da ikonsa, ba ki ƙarasa shi ba, da kuma wanda kika rama, Allah zai baki ladan biyu. Duk wanda ya yi himma, ya yi yunƙuri, ya bauta wa Allah, sai Allah ya hana shi da ikonsa, to shi Allah baya hana ka ka bauta masa, kuma ya hana ka ladan. In shi ya hana ka, zai baka ladan. Ai, Allah karimi ne. To me take falalar? Ai, shi ne arzikin. Inna khalfana bil madinati aqwaman ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, a bayan mu a Madina mun bar waɗansu mutane suna can a Madina, amma ba wani kwari da za mu shiga ko wata hanya tsakanin duwatsu, face suna tare da mu da zukatansu. Uzuri ne ya hana su zuwa, suna tare da mu. Don haka tarayya da zuciya, tarayya da lada, tarayya da falala, kuma su ma in an dawo a san musu ganima. Don haka kina da ladanci, amma azumi ya kare. Wannan yace tambayarsa shine, shin ya halatta a yi wa mutum rubutu a wanke masa ya sha domin karatu ko rashin lafiya? To idan rashin lafiya ne, kuma rubutu ne wanda yake da ma'ana na addu'a, ko dai ayar Al-Qur'ani mai girma, ko kuma addu'a wacce take ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga magabata, ko kuma addu'a wacce take sananniya wacce ta kunshi ladubba da sharuda na addu'a, sai aka rubuta, sai aka wanke, sai aka sha. Idan an jarraba haka an ga yana magani, babu ne. In an jarraba an ga yana magani, babu ne. To da babi ne na magani, shi kuma babin magani ko dai wahayi ne, ko nazari, ko jarrabawa. Shi ne babin magani, ko wahayi, ko nazari, ko jarrabawa. Idan wahayi ne aka ce abu kaza yana maganin kaza, to shi kenan wannan magani ne, ko kokonto babu. Idan kuma nazari ne, aka yi nazari sai aka gano abu kaza zai yi maganin kaza, kamar galibin maganin asibiti, to wannan babu ne. Idan kuma jarrabawa ce, kamar maganin gargajiya, aka gano sassaƙe kaza ko gari kaza ko abu kaza yana maganin kaza, ana jarrabawa a gani sai a ga an samu lafiya, shi kenan magani ne. Matuƙar wannan abin shari'a ba ta hana amfani da shi ba. To shi ma rubutun haka ne. In har za a rubuta a wanke a sha, kuma sai a ga ya yi magani, shi kenan. Waye hana a wanke, waye hana a sha? Magani ne. Kun fahimta? Da muna da fahimtar cewa rubutun sha bid'a ne. To amma daga baya da muka zo muka gane me ake nufi da bid'a, sai muka gane akwai wasu abubuwa mun cece musu bid'a, kuma alhalin mu ne bamu gane bid'ar ba. An gane ko? Yawwa. Wasu abubuwa mun ce musu bid'a, amma mu ne bamu fahimci me bid'ar ba. Wani magana ake ta magani, ba magana ake ta bauta ba. Magana ake ta magani, kuma ma Al-Qur'anin nan an ce shifa'un ne. Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Wa nunazzilu min Al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tunda Allah ya kira shi waraka, in an jarraba an ga yayi magani shine. Lokacin da sahabbai suka yi wata tafiya, suka je su wani gari, sun je har an hana su masauki, har sun fice wajen gari, suka je suka nemi wurin kwanciya suka kwanta. Cikin dare sai wani abu mai harbi sai ya harbi sarkin gari, aka karaɗe masu maganin gargajiya na garin ba magani. Duk wata dabara babu, sarki yana gumi shirkif, idanuwa sun yi zuru-zuru. Aka ce akwai wasu baƙi ‘yan fatauci waɗanda suka zo muka hana su masauki a gari, ko za a je ko cikinsu sun san wani abu da za a yi magani a nan. Aka zo aka same su, sai wani cikinsu abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya taɓa ba shi labari, aka kawai ya ƙuna baƙin wake, ya ce ina da magani. Kana da magani? Sai ina da shi, zo mu je wajen sarki. Aka je wajen sarki, ya ce to me za a bani? Inda mun nemi wurin kwana an hana mu, kayanmu na sayarwa ne. Aka ce za a baka tumaki, ya ce to bismillah. Sai ya karanta Fatiha, tuf ya tofa a wajen kamar an zare. Shi kenan ƙari ya faɗi, ciwo ya warke. Aka ba su tumaki, suka kaɗa suka koma. Bayan sun koma Madina, sai labari aka je aka kwashi labari aka gaya manzon Allah sallama. Kuma daga cikin dabbobin da aka ba su nan, har sun je an ɗan ɓararraka aka kama manzon Allah sallama ɗan tsaraba. Annabi alaihi salatu wasallam ce ikon Allah, waye ga maka Fatiha tana ana tofi da Fatiha, yana dariya yake ku dan bani an san mun nama, ina ka gane ana tofi da Fatiha, saboda magana ce ta magani, bai ce masa ba kai mun baka izini, saboda magana ce ta magani. To duk wanda ya jarraba yaga alqur'ani ya masa magani, ko da karantawa, ko da shafawa, ko da tofawa a ruwa, ko da tofawa akan ciwo, yaga wata aya ta masa amfani, ya rike magani ne, magani ne, sadaka fi sabilillahi, an gane ku? Yawwa, in ka ga ilafi Quraish tana maganin baki, rike kai ta karantawa, an gane ku? Yaya kuma za a ƙaryata mu tsakani da Allah? Na? Da ne face? Sai aka ɗauke? Don kowa ya san cewa wuta da ta ɗauke ne face, ba solar ne ba. Kar a ce, kar a ce malam ya yi alwashi, ne ba, mai ɗauke wacce? Amma da ya ce, amma mai wannan tambaya su tsaya, akwai sauran ƙura, ya ce za a iya rubutawa a sha maganin karatu, to shi rashin karatu jinya ce? Rashin gane karatu ko rashin riƙe karatu jinya ce? Ba jinya ba ce, ɗabi'a ce, ɗabi'a ce. To wannan addu'a ce, addu'a ce za ta yi maganin wannan matsala, ba jinya ba ce balle a yi rubutu a sha. Ni ban zan ana rubutu a sha sai a yi karatu ba, karatu yin zakawa ake yi. Wanda ya ce ma akwai maganin, akwai rubutun da an maka za ka yi karatu, kawai na ɓata maka lokaci ne, kawai karatu ka je ka yi shi, kai tai, ya danganta da irin, wato ya danganta da irin baiwar da Allah ya sa a cikin ƙwaƙwalwarka. Akwai wanda da ya karanta sau ɗaya ya kiyaye, akwai wanda sai ya yi sau biyu sau uku, akwai wanda sai ya yi sau goma, akwai wanda sai ya yi kuka ma, amma kowa yana yi, ba wanda ba ya yi, kowa yana yi, don haka karatu yinsa ake yi. To mu haƙura da iya abin da ya sauwaka. Allah ramma za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم.
نعم.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
وبنجي تعالى يتي إن ربك هو الخلاق العليم. للي وبنجي تنكا شيني قررم محلتشي العليم kuma masani. Lallai Ubangijinka shi ne ƙwararren mahalicci, al-khallaqu siga ce ta mubalaga, wato siga ce da take nuna a cikin wannan sifa ta halitta akwai wani nau'i ƙari akan zallan halittawa. Ai da Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul mu'minun da yayi bayanin irin matakan da yake kaddarawa wajen halittar mutum a cikin mahaifa, a ƙarshe sai yace fatabarakallahu ahsanul khaliqin, alkhairan Allah sun yawaita, albarkatun Allah sun yawaita, sai yace mafificin masu halitta, sai yace alkhaliqin masu halitta. Kenan akwai waɗansu masu da'awar ƙerawa, masu da'awar yi bacin Allah subhanahu wa ta'ala, amma duk wani mai ƙerawa, duk wani mai samarwa, duk wani mai yi baya Allah ba subhanahu wa ta'ala. Don haka a cikin masu samarwa, a cikin masu kerawa, to babu irin Allah. Shi na sayi da kerawar da samarwan na musamman ne. To amma a can ya ce al-khaliqin, saboda yayi jam'in ya shigar da wasu waɗanda suke karambanin samar da wasu abubuwa. To amma yanzu a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da siffar da wani ba zai shiga ciki ba, al-khallaqu. Sifa suna ne wanda ya kunshi siffar da wani ba zai shiga ciki ba, saboda ba zallan halitta ba ne ma'anar, a'a halitta ne da ƙa'i. Shi yasa wajen fassara muka ce ƙwararren mahalicci, al-alimu, wanda yake kuma masani shi ne Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wannan siga ta mubalagha domin ya gwada mana bambancin da ke tsakaninsa da duk wani mai kerawa, duk wani mai samarwa ta fiskoki da dama. Yau in ka dubi ta fiskar kirkirar abu daga babu da aka yi annabi Adamu daga yunko, to yunkun kuma fa daga me? Daga babu. Ka ce daga ƙasa, ƙasar daga ina? Daga babu. Dole sai an koma zuwa ga abin da da babu shi, sai aka samar da sinadarin. Kuma mai samar da sinadarin shi ne Allah. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Shin mutum bai san an yi wani lokaci da babu shi ba labarinsa ba? Don haka an yi lokacin da babu kai, ba labarinka, babu ko ambatanka. Don haka aka samar da kai daga babu. Badi'us samawati wal ard. Allah ya ce makirkirin sammai da ƙasa, wanda shi ya kirkira daga babu. Sinadarin halittar shi ya kirkire shi, ya kirkiri halittar, sannan ya kirkiri irin sample ɗin da design ɗin. To ta fiskar samar abu daga babu, wannan sai Allah, ba wanda yake iya samarwa daga babu. In ka ga kafinta ya yi kujera, sai da ya samo katako da kusa. In ka ga lebur ya yi gini, sai da aka samo siminti da yashi da ƙasa. In ka ga tela ya yi riga, sai da aka kawo yadi. Duk wanda ka ga ya yi wani abu, to sai da aka zo da sinadari, sai ya haɗa sinadarin sai ya samar da shi. In mace ta ce ita ta yi tuwon nan, sai da aka kawo gero, aka kawo magi, aka kawo ruwa, aka kawo kaza. To haka ne. Amma shi Allah maɗaukakin sarki yana yi daga babu. To ta wannan fiskar Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne. Sannan ta fiskar yawan abin da Allah yake halitta, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin komai. Ƙarewar yawa kenan. Ƙarewar yawa a ce maka shi ne mahalicin komai. Halittar Allah ta wuce ka ce guda kaza ce. Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Allah shi ne mahalicin komai. Sannan a wani wuri Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah shi ne ya halicce ku da abin da kuke aikatawa. Ku halittar ku akai, ayyukan ku da kuke yi, ko na alheri ko na sharri, halittar ayyukan akai. Don haka halitta ce wadda Allah maɗaukakin sarki bai yi tarayya da wani akan irinta ba. Ba wani wanda yake samarwa da za a ce komai shi ya samar da shi. Da muka yi misalin kafinta, yanzu akwai wani kafinta da za a ce duk kujerun garin nan shi ya yi su? Iya garin nan fa. To an gwarsu. Ba zai yiwu ba ko? Da muka buga misali da tela, yanzu akwai telan da za a ce duk rigunan garin nan shi ya dinka su? A'a. Da muka buga misali da lebura, yanzu akwai leburan da za a ce duk gidajen garin nan shi ya gina su? To ka buga wannan misalin akan kowa in ban da Allah. Shi ne wanda komai shi ya yi. Aikin naka ma shi ya halitta. Yanzu wannan bai ishe ka sanin Allah ba. Sannan daga cikin halittar Allah maɗaukakin sarki
wato bambancinsa da sauran masu kerawa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana halittar abin da ya ga dama ne, ba mai sa masa baki, ba mai tsoma masa. An gane ko? Abin da ya ga dama yake halitta. Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama, wa yakhtaru kuma yana zabar abin da ya ga dama bayan ya halitta. Yasa wannan mumini ya bar wannan akafirci akan bata, yayi wannan annabi, yayi wannan manzo, yayi wannan malami, yayi wancan jahili, yayi wancan dan siyasa, yayi wancan kaza. Allah shi yake zabar komai wa kowa bayan ya halitta. Kasancewar Allah yana abin da ya ga dama, to Allah ba shi da wani na biyu a wannan a halitta. Domin da muka buga misali da kafinta, kafinta idan za a ba shi aikin kujera sai a ce masa iri kaza nake so, ba abin da ya ga dama zai yi ba. Da muka buga misali da lebura, wani lebura ne zai tashi yin gini kawai a ce masa je ka gina, sai an nemo injiniya. Injiniyan ma akwai na zane daban, akwai wanda yake mai supervision yana dubawa yana kula daban. Wani lokacin ma sai yayi aikin ya gina yayi nisa, injiniya ya zo ce nan bai yi ba, a rushe ba haka nake so ba. Kaga ba abin da yake dama yake ba, kai ta shushi a bayana din. An gane ko? Sannan kuma da muka buga misali da tela, tela idan zai yi dinki sai ya gwada, ba abin da ya ga dama zai yi ba, sai ya gwada ka, ya gwada fadi, ya gwada tsayi, ya gwada wando, ya gwada riga, ƙarshe maka zo kana ce masa amma fa rigar ta dan ƙara fadi kaɗan, amma fa wandon ka dan rage shi yayi kaza, amma fa kaza. Abin da ka ga dama zai yi ba abin da ya ga dama zai yi ba. In mata ne har a kawo style daga wajen wata, ga irin rigar da nake so ki min irin ta wance, kaga ba zancen abin da ka ga dama. An gane ko? Kuma shi Allah in yayi abin da ya ga dama, kuma yana zabar abin da ya ga dama ne, shi kuwa ko tela ko kafinta ko lebura idan yayi ya gama zai danka maka ne, shikenan ba shi da wani ganin dama a gidanka. Baya zuwa wata rana ya ce mu muka gina gidan nan don haka yau gidan nan ba za a shiga ba. Ƙarshe shi ya gina gidan ma, amma wata rana zai iya shiga a kai shi kotu. Yayi shiga na laifi. Amma shi Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta, kuma shi yake zaɓan abin da ya ga dama wa abin da ya halitta ɗin. Ta nan an bambanta. Sannan fuska ta uku me kuma? Ya haka na ambata muku bambancin Allah maɗaukakin sarki da masu ƙerawa, ta fiskar samarwa daga babu, ta fiskar yawan abin da aka halitta ya halitta, sannan ta fiskar ganin damar abin da zai halitta. Sannan fiska ta hudu shine wato nuna kwarewa da iyawa a cikin halitta. Allah maɗaukakin sarki saboda kwarewarsa da iyawarsa shi yana halittar manya-manyan abubuwa ne, kuma cikin sauki, kuma cikin gaggawa. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah ce yanzu wanda ya halicci sammai da kasai ba mai iko bane ya sake halitta irin su? Yanzu shi ba shi da iko ya sake yin sama ko ya sake yin kasa? Sai Allah ya ce bala, wannan tabbas Allah mai iko ne akan haka. Wa huwal khallaqu, domin shi ne kwararren mahalicci, al-alim masani. Sai ce inna ma amruhu, shi fa al'amarinsa kadai, idza arada shay'an, in ya ga damar yiwuwar abu ko faruwar abu, an ya qula lahu kun fayakun, sai ce da shi kasance kawai sai kasance, shi haka yake. Wani gwani ne da ya kai Allah? Waye zai ce kasance kawai sai kasance? Da kudinka da kwarewarka aje har Abuja dauko injiniya ko kwararren lebura ko kwararren mai POP, ga kudi, ga kayan aiki, ga komai. In ya duba zai gane amma ranka yadda nan fa za mu samu kamar sati biyu muna aiki ana. Kuma an dauko gwani. Amma zai diba a kansa sati biyu ko sati uku. Amma shi Allah madaukakin sarki idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kawai kasance ne sai ya kasance. To haka shi Allah yake. Allah yake wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Allah yake mun halarci samai da kasai da abin da ke tsakanin su gaba daya a kwana 6. A kwana 6. Kwana 6 fa Allah madaukakin sarki ya ga damar ai kwana 6 ne. To kwana 6 ma ya kake gani in taruwa za a yi. Allah yake kuma da muka yi samai da kasai da abin da ke tsakaninsu a kwana 6, Allah ya ce ma masana min logo ko ban gaji ba. Ba wata gajiya, ba wani zance, ba wani haki ba komai. In ya gama. To kaga fa duk waɗanda na maka lissafi suna gajiya. Kaga lebura ya kama baya haka yana mika. Kaga tela ya miƙe kafarsa ta yi tsami ta kumbura. Kaga kafinta ya kwale ya tsatsa ce yau shi gobe ba zai aiki ba. Don haka ta wannan fiskar Allah madaukakin sarki ya yi fintinkau. Sannan fiska ta biyar ba dan sun kare ba don mu samu mu kara gaba. Ai dai sakon ya isa. Shine Allah madaukakin sarki shi idan yayi nasa na gwanaye ne. Don haka yana yin sa da kyautatawa da inganci. Da inganci. An gane ko? In banda halittar Allah tana da inganci, in ka je ka ga aikin da wani yake yi, tsammani za ka yi mutuwa zai. Amma kai wannan azumin da muke ma inganci yasa yake yiwuwa. Allah inganci yasa yake yiwuwa. Shi yasa yaro da bai nuna ba sai ga ba zai iya ba. Amma idan ka kai wani matsayi ka gama nuna shekara 15, 16, 17, 18 za ka ɗauka. To ka duba yadda wasu suke aikin wahala, wurjanjan auna ana aiki, sai ga mutum ya ɗauka ƙaf. Ka je ka ga yadda mutane suke ɗaukan buhun gero, zai juya bayansa kawai a bodin trailer, sai a jibga masa, sai je ajiye. Yana sauri saboda kowane buhu jaka ne. Yana so ya ɗauki kamar buhu 50 a bashi jaka 50. Haka dai za a dinga goya masa yana zuwa kuma yana juyewa. Kuma gobe ma da tirela ta tsaya su ne masu saukewa. Wannan ba sai kayan Allah ba. Sai kayan Allah. Amma ita trailer da ta yi sati a ce ta ci taya. A sai a ce ta ci gearbox. Sai a ce a ta ci kaza. Sai a ce ta ci kaza, ta ci kaza, ta ci kaza, ta ci kaza. Karshe ma wata rana a ce sai dai fa a canza ta. Wannan abin ba zai yiwu ba. To sai ka samu mai ɗan dako guda ɗaya ya sauke maka kaya. Akan trailer in an lissafa trailer 10 wanda dukkaninsu sun kakare shi kuma yana nan. Yana nan har gobe dan dako ne. Amma a tarihin dakonsa tun ana shurudu yake sauke kaya. Yanzu shurudu ba labarinta. Alaliyar mutanen Azare. Ba labarinta. Shi kuma dan dako ne tun ana shurudu. Gashi nan kuma yana nan kikir. Kuma ga mata ga yaya ba abin da aka fasa. Wannan sai kayan Allah. To idan Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka huwal khallaqul alim, lalle ubangijinka shine ƙwararren mahalicci kuma masani. Ai Allah ya tantance haka, ba wani mai halitta da ya kai shi. Jama'a an gane? To da haka ake sanin Allah sai a ji tsoron sa. Shi Allah yana bayanin shi waye ne don a san shi. Sanin sa yana sa a ji tsoron sa, a kiyayi masa laifi. Sannan kuma saninsa yana sa a dinga nemansa, ana neman alherin da ke wajensa. Ba za ka gushe ba kana sanin Allah, ba za ka gushe ba kana sanin Allah har sai ka zo ka gano cewa babu wani abun tsoro sai shi, kuma babu wani wanda za ka nema biya maka bukata sai shi. Duk wanda ka ga yana tsoron wani ba Allah ba, bai san Allah ba. Duk wanda ka ga yana kwaɗayi a wajen wani ba Allah ba, bai san Allah ba. Sanin Allah shi ne kaɗai yake sa ka ji cewa shi ne ɗaya-ɗaya a zuciyarka. Wallahi sanin sa ne, kuma ta hanyar sanin sa ne, kuma irin waɗannan su ne hanyoyin sanin Allah. Al-Qur'ani cike ke da hanyoyin sanin Allah. To in ka karanta shi ka fahimce shi da yadda zaka iya fahimtar Allah da sanin sa, to shikenan sai ka ga Al-Qur'ani ya wadatar da kai ka san Allah. Amma idan haka buri-buri kake masa, baka gane, baka fahimtar, baka tadabburin abin da Allah yake cewa, to shine sai ya zama kana karanta Al-Qur'ani amma Al-Qur'ani baya shiga zuciyarka. Tadabburin kenan. Ba haka kawai Allah yake kare surori, a yake kare ayoyi da sunayensa ba. Ba haka kawai bane ba. Wa huwa al-khallaqul alim. Wa huwa al-aliyyul azim. Wa huwa al-alimul qadir. Innahu kana aliman hakima. Innahu kana tawwaban rahima. Haka Allah ta'ala zai ta karewa da sunayensa. Bibbi 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 daddai daddai daddai. Wanda cikin duk sunan da Allah ya kare aya da shi sako ne akan sanin shi waye. Shi yasa baka taba yin karatu da zaka san Allah ba kamar a ce kai karatu a cikin sunayensa da sifofinsa. To mun shi sanin waye shi yana cikin sunayensa da sifofinsa kuma ba a rubawa ba boye ba. Al-Qur'ani cike yake da sunayensa da sifofinsa. Allah ta'ala ka buɗa mana zukatanmu da kirazanmu mu san waye kai.
Amin.
Allah ka sa idan mun san ka mu yi amfani da abin da muka sani game da kai.
Amin.
Ka sanya ka zama ɗai a cikin zuciyarmu a cikin dukkan haƙoƙinka subhanahu wataala. Sai Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
Na'am.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
وبنجي يجي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Yanzu zance ya koma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Allah ya ce hakika mun baka wasu kwaya bakwai minal mathani masu nanatuwa wal qur'anal azim da kuma alqur'ani mai girma. Sab'an wasu kwaya bakwai. Shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce kwaya bakwai din nan ana nufin surorin nan dogi manya-manya da suke sama farkon Al-Qur'ani. Suratul Baqara, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa'i, Suratul Ma'ida, Suratul An'ami, Suratul A'raf da kuma Suratul Al-Anfali wa Tauba. Waɗannan su ake ce masa, su ake ce da su As-Saba'ul Mathani a wajen wasu malama. Amma tafsiri mafi shahara, mafi yawa a wajen malamin tafsiri, ma'anar As-Saba'ul Mathani lallai bakwai dai bakwai ne. Kuma wannan bakwai ɗin babu saɓani cewa a cikin Al-Qur'ani suke. Sai dai abin da ya fi shahara a wajen malamin tafsiri ya fi karɓuwa shi ne wannan bakwai ɗin ayoyi ne ba surori ba ne. Su kuma ayoyin, ayoyin Suratul Fatiha ne. Dama ayoyinta bakwai. Don haka walaqad atainaka sab'an, hakika mun baka ayoyi bakwai minal mathani masu nanatuwa waɗanda ake maimaita su. Ita ce Suratul Fatiha. Mun baka Fatiha mai ayoyi bakwai wacce ake maimaita karanta ta ba kamar sauran surorin Al-Qur'ani ba. والقرآن العظيم كما من باك القرآن مي جرما أنان أو جمع لمن أصول أصلوبيني نأمومي بعد التخصيص باين أن آمو سورة الفاتحة أنواريت أن أمبتيت دوات الدرجة تاتا إتتي السبع المثاني سننكما سيأك أمبتي القرآن تنقلونكم واندتنا تكلسا سو إتين دتا an ambace ta sau biyu kenan, an ambace ta da wata siffa tata As-Saba'ul Mathani, sannan an ambace ta a ƙunshi a cikin Al-Qur'ani. To uslubi na alqur'ani wani lokaci yakan zo da haka don ba abu muhimmanci bayan ya shiga cikin gaman manzanci sannan kuma sai a kebe shi daban saboda wani muhimmancin sa sai Allah marko kake ya kebe shi daban saboda wani muhimmancin sa kamar fadin Allah subhanahu wata'ala abin hafizu ala salawati was salati alwusta ku kiyaye salloli sai aka ce kuma was salati alwusta da kuma sallar tsakiya sallar tsakiya tana cikin salloli amma sai aka ware ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fashin bakin cewa ita ce sallar la'asar in an ce ku kiyaye salloli shi la'asar ba ta cikin su tana cikin su amma yanzu da aka ware ta aka ce ku kiyaye salloli da kuma sallar la'asar wani sako ake so ka fahimta a cikin salloli fa sallar la'asar tana da wata daraja ta daban an ambata salloli an kuma ware ta man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin Allah ya ce duk wanda ya zama makiyin Allah makiyin mala'ikun Allah makiyin manzannin Allah makiyin mala'ika jibril makiyin mala'ika mika'il to fa Allah madaukakin sarki shi makiyin duk wani kafiri kaga da aka ce duk wanda ya zama makiyin Allah makiyin mala'iku matsayin makiyin manzon Allah shin jibril da mika'il ba sa cikin mala'iku ne suna cikin mala'iku to yanzu zance ya kebe su daga cikin mala'iku saboda wata muhimma da ta shafe su to haka ne in kaga an dunkule kuma an kebe ko an kebe kuma an dunkule yana nuna maka abin da aka kebe din nan yana da wani muhimmanci na daban ƙari akan gaman manzanci dan haka haƙiƙa mun baka saba'an minal masani mun baka fatiha mai ƙarbakai mai maimaituwa haka mun baka alqur'ani mai girma abin da yasa wannan fassara cewa Fatiha ake nufi da As-Saba'ul Masani tafi karbuwa tafi shahara kuma tafi rinjaye saboda hadisi ne tabbata ingantacce akwai hadisi daga Abu Huraira akwai hadisi daga Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhuma hadisin Abu Huraira yazo cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ummul qur'ani hiya As-Saba'ul Masani ummul qur'an ita ce Fatiha hiya sab'ul masani itace su itace abin da ake nufi da as-sab'ul masani wato mai ƙarbakai wacce take maimaituwa wal qur'an al-azim al-bukhari sannan abu sa'id al-mu'alla radiyallahu ta'ala anhu yace kuntu usalli fil masjid na kasance ina salla a masallaci fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kira ni ya kwalla min kira yace falam ujibuhu sai ban amsa masa ba saboda ina sallah fa qultu ya rasulullah inni kuntu usalli bayan na idar sai naje na tadda shi nace ya ma'aikin Allah ka kira ni amma sa'ilin ina sallah ne fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alam yaqulillahu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum yanzu Allah bai ce ku amsa wa Allah da manzo ba idan manzon nan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku ma'ana sai annabi alaihi salatu wassalam ya dan ankarar da shi cewa ai ko yana sallah yaji ya kira shi zai amsa an gane ku saboda annabi alaihi salatu wassalam baya barin wato baya barin kure bai gyara ba baya barin kure bai gyara ba ai abin da ya kawo shi kenan daga wajen Allah ya shar'anta muku ya kuma gyara muku kurakurai to shi yasa abin da duk annabi alaihi salatu wassalam bai ce komai akan sa ba kuma yana gani ko yana ji wannan ya nuna cewa Allah ya yarda da wannan abu ko ba shi yayi ba ko ba shi yace ba sannan haka abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba bai kuma aikata ba kuma ibada ne wannan abun wai lada ake so da shi to ba a yin sa kun gane yawa in rayuwa ce ku je ku karata dama Allah ya riga ya ba ku permission ya ce ya shi ya halitta muku duk abin da ke ban kasa naku ne ku je ku karata amma bauta to sai da permission na musamman kowace bauta sai an ba ta permission na musamman jama'a an gane dan haka annabi alaihi salatu wassalam yace shin baka ji Allah ya ce ba ku amsa wa Allah da manzonsa idan manzon ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku thumma qala li yace sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni la'allimannaka suratan zan karantar da kai wata sura hiya a'zamu suwari fil qur'ani ita ce sura mafi girma a cikin alqur'ani ba mafi yawa ba mafi girma a cikin alqur'ani qabla an takhruja min almasjid kafin ka fita nan kafin ka fita daga masallaci zan karantar da kai wata sura mafi girman sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma ma'ana girman matsayi girman falala in sura daban-daban-daban ne to wannan ita ce mafi girman sura a wajen matsayi da falala zan koya maka ita kan nan kan ka fita daga masallaci ana ganewa thumma akhadha bi yadi yace sannan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kamma hannuna falamma arada an yakhruja har zuwa lokacin da ya ta san mafita ya nufi barin masallaci qultu lahu sai nace da shi alam taqul law allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil qur'an yace au ya ma'aikin Allah ba ka ce zaka koya mun wata sura ba ba ka ce zaka gaya mun wata sura da tafi kowace sura girman matsayi a cikin alqur'ani ba ai ina jira qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wata sura ce wannan hiya sab'ul mathani wal qur'an al azim alladhi utituhu ita ce as-sab'ul mathani ita ce wato aya mai sura bakwai sura mai aya bakwai mai nanatuwa kuma alqur'ani mai girma da aka bani da Allah yace walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al azim shine anan annabi sai yace to ita ce wacce aka bani da a can alqur'ani aka ce an bani to ita ce fatiha kenan ma'anar walaqad atainaka sab'an minal mathani haqiqa mun baka ayoyi bakwai masu nanatuwa wal qur'an al azim wanda kuma ita ce alqur'ani mai girma wato mafi girman alqur'ani wannan ma bukhari ya rawaito shi to kaga da wancan hadisin na abu huraira da wannan hadisin na ibnul mu'alla radiyallahu ta'ala anhuma sun riga sun fassara mana daga tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ake nufi da as-sab'ul mathani da haka yanzu zancan ijtihadi ya tashi lijtihada ma'an nafsi ka'ida ce ta usul ba a ijtihadi alhalin ga dalilin wahayi ana ijtihadi ne idan babu dalilin wahayi sarihi sahihi akan abin da ake magana akan sa amma idan an samu dalili na wahayi sarihi sahihi akan abin da ake magana akan sa to babu sauran ijtihadi idza zahara ad-dalilu batala al-ijtihadu idan dalili ya bayyana to ijtihadi ya wargaje da haka yanzu zancan mu ce surori bakwai din can ne na farkon alqur'ani ya tashi tun daga hadisi sannan waɗanda suka tafi akan fahimtar cewa suratul fatiha ne suka ce yo aima waɗancan surorin na saman alqur'ani mai girma dogin galibin su ma madaniya ne kuma wannan surar makkiya ce don haka lokacin da ta sauka ba a riga ma an ba da mafi yawan su ba ba a riga an saukar da mafi yawan su ba don haka abin da yafi dacewa da fassarar wannan waje as-sab'ul mathani wal qur'an al azim shine suratul fatiha ake nufi Allah madaukakin sarki yace mun baka fatiha ita ce mai kwar bakwai ita ce mai nanatuwa a cikin sallah sannan kuma ita ce mafi girma a cikin alqur'ani jama'a an gane don haka a riki fatiha babbar sura ce wasu malaman tafsiri suka ce suratul fatiha ta cancanci suna na da aka ce mata al-mathani wato daga abin da yake mai nunkuwa ko ribi biyu ko ribi fiye da biyu shi ake nufi da almasani kuka ce to ta tantance a siffanta ta da maimaituwa ko nunkuwa ko ribuwa saboda ta kunshi wasu al'amura wasu suka ce saboda tana maimaituwa kullum a cikin salloli a sallar ma a kowace raka'a raka'a hudu raka'a hudu raka'a uku raka'a hudu raka'a biyu goma sha bakwai wannan in babu nafila kenan dan haka kuma kowace raka'a sai an karanta ta sannan wasu suka ce summiyat bil masani an ambace ta da almasani lishtimaliha ala sana'i ala Allah ta'ala saboda ta kunshi yabo yabon Allah madaukakin sarki shi sa aka ce mata almasani saboda yabon Allah cikin alqur'ani mai girma yana maimaituwa wa minha annaha qismani wasu kuma suka ce daga cikin abin da yasa aka ce mata almasani saboda surar kashi biyu ce sana'un wa du'a'un sura ce wacce kashin ta daya yabo ne kashi daya kuma addu'a ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duka kirari ne da kuma me da kuma tabbatar da alƙawari tsakanin ubangiji da bawa sannan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan kuma addu'a suka ce to tunda sashen ta yabo ne sashen ta addu'a ya zama kenan sura ce mai ribi biyu ribin yabo da ribin addu'a wasu kuma suka ce wa aidan an-nisfu al-awwal minha haqqur rububiyya wa huwa sana wa an-nisfu ath-thani haqqul ubudiyya wa huwa ad-du'a sannan ta wata fiska idan muka duba tsagin fatiha na farko haƙƙin Allah ne na rububiyya alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin halittu malik arrahmanir rahim maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wannan haƙƙin na rububiyya Allah yake banta da rububiyarsa sannan kuma ɗaya tsagin nata kuma haƙƙi ne na ubudiyya na uluhiyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin bawa ne yake alƙawarin bauta wa Allah shi kadai sannan kuma yadda kufa yana roƙonsa ainihin wato shiriya bisa tafarki wanda yake mai keke don haka sashen ta na farko rububiyar ubangiji ne sashen ta na biyu kuma uluhiyya ce ta ubangiji subhanahu wataala dan haka sura ce wacce take mai ribi biyu ribin rububiyya da kuma ribin wato uluhiyya da sauran maganganu da malaman tafsiri suka yi ta faɗa dangane da wato irin hikimomi da ke cikin Fatiha da baiwar da ke cikin Fatiha da Allah madaukakin sarki ya kebe ta da wannan daraja ta zama as-sab'ul masani wal qur'an al azim don haka zance wanda yake fassara mafi inganci shine Allah madaukakin sarki yana ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakika mun baka ayoyi bakwai na Fatiha wanda suke masu maimaituwa sannan kuma Al-Qur'ani ce mai girma kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ce ita ce mafi girman sura a cikin Al-Qur'ani mai girma kaga ba za ka yi mamakin wancan sahabi da muka yi magana akan shi da yayi tofi da Fatiha a sarkin wani gari wannan sarkin daga tofin kamar an zare ciwon ya warke ba saboda alherin da ke cikin Fatiha to shi yasa Fatiha ka iya rubuta ka iya karanta ta a ruwa ka sha ka karanta ta a ruwa kai wanka ka karanta ta akan ciwo ko kuna ko karaya ko duk wani bugu ko wani ciwo da yake maka ka karanta Fatiha ko ka hura numfashin karatun ko ka tofa ta Fatiha magani ce ai ba iya sallah ake karanta ta ba magani ce ko kuna ce ka kone nan take da ka kone da dutsun guga da gaushi ko wani ya kone ka karanta Fatiha zallanta ka tofa ta tuk in Allah ya yarda zaka kunan nan ba za ta tashi ba ba za ta lalata wuri ba ba za ta yi komai ba dan zogin shikenan zai wuce lokaci daya ka gama da ita sadaka fi sabilillah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da ne kusurin ubangiji Allah ka gafarta mana. Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barina bima ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita. Kafin mu karasa akwai sakamakon gidauniya da muka gabatar, an raba abinci da kaya wa gidaje da ya kai kimanin gida 500. Yanzu muna da gidaje 817 wanda suke da sauran bukata a nan gaba. Don haka muna da sauran gidauniya insha Allah ta'ala da za mu sake baje kolin ta ranar Juma'a idan Allah ya kai. Yau Laraba ko? Jibu Juma'a idan Allah ya kai mu za mu sake wata gidauniya domin mu ga yadda za mu yi musallimu sauran gidajen da suka rage 817. Account number kamar yadda aka saba 3022645002 banki na daya wato First Bank. Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa, ubangiji Allah ya shiga cikin lamarin mu. Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira, ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka kara mana lafiya da kwanciyar hankali. Idan mutuwa mu tazo Allah ka sa mu cika da imani. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, mutuncin mu Allah ka gafarta musu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.